أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمر أمركم الله به في محكم تنزيله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. bayan haka ƴan uwa, a wannan sati muke cika satin farko na wannan wata mai albarka, watan al-Muharram, watan Allah mai alfarma, cikin watannin da Ubangiji ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, a cikin ayat suratul Tauba, cewa watanni a wajen Allah guda 12 ne. Wannan lissafi ya faro tun daga sanda Allah ya halicci sammai da ƙasai. Allah ya kaddara a ciki akwai watanni 12, kuma tun daga ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai ya saka a ciki akwai guda 4 wanda suke da alfarma. Alfarma kalma ce ta Hausa wacce ta samo asali daga Larabci. Asali al-hurma ne, al-hurma, alfarma. Shi kuma al-haram asalinsa shine al-mana'u, hana abu. وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. مكحنا أبن ديسا أكتراو إنهم وتنم وتنم سأل فرما سأل ألا يا حنا وسأبو بوا أتشنسو واندا وسرق أتشن أبو بوا داما تن حنا النوني وما ألا ينا فشين أكيسو سأما سيوارو إنهم وتنم وداهو ya tsananta fushinsa akan yin waɗannan abubuwan, sai zama sun fi waɗancan falala ta wannan ɓangaren. Akwai abin da kuma halal ne, amma kuma shari'a sai ta zo sai ta ce saboda girman waɗannan watannin kada a yi wannan abin a ciki. Misali, abubuwan da suke haramtattu dama shi ne zalunci. Dama zalunci haram ne a kowane lokaci, to amma a watanni masu alfarma sai Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum, kada ku kuskura ku zalunci kanku a cikin waɗannan watannin. Duk da cewa a ragowar watanni ma ba a yadda ku zalunci kawunan ku ba, amma dai haramcin ya fi yawa a cikin wannan watannin. Daga cikin misalan abubuwan da suke halastattu shine ɗaukar fansa. Idan aka kawo muku farmaki, za ku iya zuwa ku ɗau fansa ku yi yaƙi. To amma sai addini ya zo sai ya gwada mana cewa ko taɓa ka aka yi, to kakka ɗau fansa a watan Allah mai alfarma, sai ka bari, sai in watan ya huce, to abinda aka halatta maka na ɗaukar fansan sai ka je ka ɗauka. To mun ga kenan watannin suna da muhimmanci a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda yake cikin hadisin Sahih al-Bukhari daga Abu Bakara Nufai ibn al-Harith, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake cewa zamani fa istadara ka hay'atihi, wato kamar yadda dai ya saba ya juya ya komo tun daga ran da Allah ya halicci kuma sammai da ƙasai haka yake yi. Watanni 12 ne, sai kuma watanni 4 a cikinsu masu alfarma, sai maza Allah ya fassara su a cikin wannan hadisi. Yake cewa al-Muharram, Zulqa'ida da Zulhijja da al-Muharram guda 3 salasun mutataliya, 3 a jere, Zulqa'ida da Zulhijja da Muharram. Sai kuma ya ce wa Rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban, sai allazi baina jumada wa safar, sai kuma watan Rajab wanda aka san Larabawa da shi, ma'ana saboda tsananin yadda suke girmama shi ma ya zama kamar watan su ne, wanda yake tsakanin safar, wanda yake tsakanin jumada al-akhira da kuma sha'ban. Allazi baina jumada wa sha'ban, Allah cikin ikonsa ya zaɓi waɗannan watannin ya ba su kima da daraja, wanda a cikinsu akwai watan hajjin da ya wuce shi ne watan Zulhijja, akwai watan shirin tafiya al-Hajj shi ne watan Zulqa'da, to sai kuma wannan al-Muharram. Shi kuma wannan watan shi ne ya yi fice a cikin watanni gaba ɗaya, wanda shi ne ake jingina shi cewa watan Allah ne, shahrullahil Muharram, duka watanni na Allah ne. To amma an keɓance shi da cewa watan Allah ne, la'alla saboda Allah ya sani cikin hikimarsa lokaci zai zo da za a fara lissafin tarihin shekarar musulunci daga kan wannan wata. Kamar da muka sani, kafin mu faɗi abinda ake ta faɗa, malamai suna ta faɗa, mu ƙara maimaitawa, lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya samu Larabawa da ɗabi'ar rashin lissafi, ba sa yin ƙirge, don haka suna adana komai ne bisa tsarinsu na al'ada a ƙwaƙwalwarsu, amma suna da hadda, sai dai ba sa yin lissafi, su ce kaza a lokaci kaza a watan kaza a a'a, sai dai kawai idan aka samu wani muhimmin abu gagarumi da ya faru wanda ya canja tsarin tafiyar rayuwa, to sai a saita wannan abun. In ana so a ƙulla yarjejeniya ko kuma a yi shari'a, ko ana so a tuno wani abu ko a zartar da wani abu da yake da alaƙa da kwanan wata, to sai a ƙirga jinjirin wata nawa ne ya fito bayan wannan abun, ko kafin wannan abun jinjirin wata nawa aka yi kafin wannan abun. Idan kuma abun bai ɗau zango ba, to sai a dinga lissafi da kwanaki, kamar yadda manzo Allah sama yake faɗa, kamar yadda ke cikin sahihu Muslim, nahnu ummatun ummiya, mu al'umma ce da bata damu da rubutu da karatu ba. A wata ruwaya yace la naqra'u wa la nahsib, ba ma yin lissafi, ba mu iya lissafi ba, ba mu iya karatu ba, amma dai mun sani ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza, sai riƙe hannunsa guda ɗaya, wata dai in aka cika haka aka kuma cika haka sai kuma haka, a wata ruwaya kuma ya nuna 30 kenan ko 29 ko 30. To haka Larabawa suke ba su damu da wannan lissafin ba, amma in aka haifi wani babba, tunda ba a sanin mutum babba ne sai ya girma, to in ana so a tuna lokacin haihuwarsa sai a ce an ga jaririn wata ko kuma an yi haji kaza daga haihuwar wani. To haka suke yi, kuma manzo Allah sama da ya zo bai canja wannan tsarin ba har ya koma zuwa ga Allah, amma bai hana a canja ba. Sai lokacin sayyidina Umar, Allah ya ƙara yadda a gare shi, kun san a lokacin ne Allah ya dawo da musulmai hayyacinsu suka dawo irin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sau da shekaru biyun sayyidina Abubakar kaman ƙarshen lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma a daidai lokacin Allah ya jarrabe musulmai da shiga cikin tashin hankali, wanda gaba ɗaya shekaru biyun sayyidina Abubakar ƙoƙarin dawo da al'ummar imaninta ne, da kuma su dawo cikin hayyacinsu su farfado daga magagin bala'in da suka shiga na rasa Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah ya taimaki sayyidina Abubakar ya cika wannan har sai da al'umma ta dawo ta fahimci inda ta dosa, to yana gama wannan aikin sai Allah ya ɗaura rayuwarsa, ya bi masoyinsa, abokinsa, amininsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To sayyidina Umar sai ya zama mafi girman aikin sayyidina Abubakar ya yi masa, to sai ya ɗora, kuma aka ci gaba da sanyawa mutane hanyoyin da za su sauƙaƙe musu wajen bautawa Allah, ɗora su akan turban da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, sai na Abubakar ya tabbatar da su akai, da kuma tabbatar da tsari na sauƙaƙe al'amuran rayuwa domin kar wani ya zalunci wani, kuma domin a zauna lafiya. To ana tsaka da haka ne sai na Umar ya yi ƙoƙari diddirindinar da sai na Abubakar ya tura waje, bayan an gama yaƙar marasa kunya cikin gida, duk wani wanda yake tunanin shi ya isa ya tada hankalin musulunci, ya tabbatar da cewa abu bai canja ba daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to kuma sai ya saki dakarunsa, wasu suka yi daular Farisa, wasu suka yi daular Rum, saboda Farisa da Ruma su ne allazina yalunana minal kuffar, kuma abinda Allah ya ce qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, to sai na Abubakar ya tura su nan, ya tura su nan, ana tsaka da wannan Allah ya karɓi rayuwarsa. Sai na Umar sai ya ci gaba da aika musu da taimako, ya ci gaba da karɓar rahoto da tura musu da saƙonni, ana yi ana rarakar daular Fasha, ana rarakar daular Ruma a lokaci guda, har Allah ya dawo da musulunci daular Ruma da Fasha, suka dawo ƙarƙashin hurumin musulunci. Daga Madina ake saita duk wata maslaha ta su, duk wani abu da aka karɓa na jizya kuma a nan ake faɗar siyasar yadda za a gudanar da shi a musulunci. To sai ya zanto addinin musulunci addini ne na adalci, idan ya zo gari sai gari ya sallama ya miƙa wuya ya ce mun ji yanzu mun bi mun musulunta, to ba za a dauko musu wani daga wani wajen a ce to zo ka shugabance su ba, sai dai shugabanci na addini su kuma sai a bar musu jagororin su su ci gaba da tafiyar da siyasar garin, tunda ita siyasa maslahar rayuwa ce. Kan wani izo yau dare ka iga maka ita siyasa ita ce addinin ka, a'a ita siyasa maslahar rayuwa ce, addini kuma ya kula da maslahar rayuwa. Ko da ba ta jam'iyya irin tamu ta wace da shinkafa ba, ma irin mai tsaftar waccan zaka ga mafi kyawun ta in ta yi kyau shine ta kyara maka rayuwa. Sau da ka ba zancen a taƙaice ka a ce dole ga irin siyasar da za ka yi, domin da Sayyidina Umar ya rasu da ya bar as'al shura, kowa ya san falala Usman, kowa ya san falala Ali, amma wani ya yi Usman wani ya yi Ali. Allah ya ƙara yadda a gare su, ba wai don suna wanda suka yi Ali, ba wai don suna tunanin Usman ba zai iya ba ne, a'a suna hango kamar rayuwar za ta fi sauƙi in ta ɓangaren Sayyidina Ali. Wanda suka yi ɓangaren Usman suna ganin rayuwar za ta fi tafiya daidai in ta ɓangaren Sayyidina Usman ne, al'amarin ya zama na ijtihadi kenan. Da haka ba wanda zai fushi da ni saboda na ce ga ɓangaren nake ganin ya fi dacewa. Ya rage dai in na yi amfani da maslaha ta na ƙyala maslahar addini na da ta al'umma, wannan kuma sai in je ni da Allah addini ya shigo ta wannan ɓangaren. An fahimta ko? To don haka addinin musulunci sai ya bar muku shugabanku, amma bisa sharaɗin zai dinga reportin zuwa gare ku, kuma zai risina wa jagorancin. Wasu kuma za su zo su ce su ba su musulunta ba, amma sun miƙa wuya sun yadda gari ya zama naku, amma su za su ci gaba da nomansu a gonakinsu, su ci gaba da gudanar da kasuwancinsu. Ku faɗi me kuke so daular musulunci a dinga bata? Sai a yi wasu a kan a dinga raba arzikin a dinga kawo, kuma duk wanda ya balaga zai dinga kawo kaza. Dalilin karɓar wannan kuɗin saboda su ba za a ce ku fitar da zakka ba, musulmi kuma zai fitar da zakka. Ita kuma zakka wani tsari ne na gina zamantakewa ta fuskar tattalin arziki, wanda ana buƙatar kuma duk wanda ya yadda a zauna lafiya ya zo ya taimaka a gina wannan tattalin arzikin. Ba zai kafircewa Allah ba ku dinga ba da zakka ba kuma a zuba muku ido, sai su ma su dinga kawowa. Sai kuma in an karɓa ɗin rabawa ake, da ƙarshe ma addini yana ci gaba, shekaru suna ci gaba, ana ƙara duba ƙa'idojin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bari a Ƙur'ani da Sunna, ana ganin to a gyatta doka kaza, a gyatta doka kaza. Akwai garin da Yahudawa ne za a ci gaba da karɓar jizya a wajenka ko ka tsufa. Akwai lokacin sai na Umar ya ga wani Yahudi yana bara tsoho tukuf, sai na Umar ya ce a kamo shi saboda bara ba ƙaramin laifi ba ne, kamar a kama mutum ya yi sata ne. Aka daka mun tsawa, me yasa kake bara? Ice ya tsufa aikin da yake da yanzu ba shi da ƙarfin da zai yi, kuma ga lokacin biyan haraji ya yi ya kusa, yana so ya haɗa ya biya jizya. Sai na Umar ya ce ai ba zai yiwu mu karɓi kuɗinka lokacin da kake moruwa ba, kuma yanzu sannan mu zo kuma mu ci gaba da karɓar kuɗinka, shi ma a sa a dinga ba shi wani abu. Kaga an fasa wancan tsarin, a hankali ake ta bunƙasa daular. To ganin cewa yanzu gwarawa sun shigo addini, ana hulɗa da waɗansu daban a gefe, to in za su yo rubutu ba larabci suka iya ba, za su yo ne da tsarinsu. Da sai Sayyidina Umar ya ga wani tsari mai kyau nasu, duk shugaba in zai rubuto wasiƙa, in zai kawo report ko wani abu, zai rubuto a rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza. Da Sayyidina Umar dama ya iya karatu da rubutu, yau da gobe sai ya fahimci duka gwarawan nan haka suke yi. To sai ga to ai wannan tsarin ma ya fi kusa da kiyaye haƙƙoƙi da tantance al'amura. Kawai wata rana ya tashi a cikin sahabbai ya ce arriku jama'a, kuma mana ku sanya kwanan wata mana mu dinga amfani da shi. Suka ce wa ma arriku, kamar ya me kake nufi da mu sanya kwanan wata? Sai ce shay'un taf'aluhu al'ajil, wani abu ne da muka ga gwarawa suna yi, su ce kaza ya faru a shekara ta kaza a watan kaza a rana kaza. Sai aka taro aka ce to, sai sahabbai wannan fikirar sai suka ga ba bid'a ba ce, wani abu ne da yake da alaƙa da rayuwa, bai fita daga tsarin da Allah ya ba wa musulmai dama su duba maslaha a kansa ba. Sai aka kafa, dama akwai mutanen da ake kiransu ahlul halli wal aqd, wanda mu yanzu daga cikin dalilan da yasa muke wahala a siyasance, musamman a Najeriyance, musamman a arewacin Najeriya, shine rasa ahlul halli wal aqd. an yi kokari Allahu alamu ko saboda sakartin mu ne ko saboda san zuciyar mu ne ko kuma saboda wata dasisa ne da ake daso mana ita daga wani waje da bamu sani ba Allahu alam ni ban iya fahimtar ɗaya daga cikin ukun nan ba an sa kowane dan adam so ake sai yayi siyasa kuma in kai kudu to ba kai ba wanda ya arewa koda masallacin ku daya koda yaran ku daya koda gidan ku daya dan haka sarakunan gargajiya duka an shigar da su siyasa amma ba kai ba za a yi maka a ce kuma kana yi malamai an tattaro su gaba daya an shigar da su siyasa almajirai an shigar da su siyasa saboda haka yanzu dattawa ma kuma an shigar da su siyasa masu kuɗi da 'yan kasuwa an shigar da su siyasa to a cikin waɗannan nau'o'in mutanen kuma ake Allah yake tayar da waɗanda su ne masu fada'aji ba mulki ne da su a hannunsu ba amma mai mulki ma yana shayin ya kauce wa hanya saboda ya san ba za su yadda ba kuma ba za su yi ƙasa a guya ba za su iya zuwa kowaye su ladabtar da shi su gaya mai abin da ya kamata a yi yanzu lokacin daular Bani Umayya Muawiya ibn Abi Sufyan yana shugaba Abdullahi dan Umar yana talakansa kana jin matsayin Muawiya ya kai na Abdullahi dan Umar bai kai ba ko kusa Abdullahi dan Umar da zai ga abin da ba daidai ba zai iya takakkiya ji samu Muawiya ce ba haka ake yi ba to da yana cikin masu fada'aji to Umar duk da kasancewarsa yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai makusanta to amma akwai waɗanda suke shekarunsu ɗaya akwai waɗanda suke ya kwana da sanin cewa ko san da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana neman shawararsa irin su Huzaifa suna yin sirri da shi to sai na Umar yana tsoron kar ya yanke abu shi kaɗai ya zama akwai wani wata koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani cikin masu faɗa a ji ya san da ita shi Umar ya saba wa abin da haka in abu ya zo yana mai da shi zuwa ga shawara amma fa shawarar ba ta demokuraɗiyya ce irin ta yanzu ba kowane kare da doki zai iya fitowa ya soki gwamnati ba haka bane sai ka isa sai girmanka ya kai a addini sai iliminka ya kai sai nagartarka ta kai wani lokacin ma ko da girman da nagartar sai da shekaru wani lokacin kai bayan shekarun ma sai an hada da nasaba shi yasa duk in za a zaɓi shugaba ake kula da waɗannan abubuwan galibi ba a cika son kawai a kyala mutane kara zuba kowa ya zama shugabansu ba saboda haka sai na Umar ya ba da shawara take masu faɗa a ji sai suka ɗau magana to ya za a yi yanzu mu ba za mu yi na irin na arna cewa tunda su wani abin ba daidai ne da namu ba akwai abin da ma mu ba mu san shi nasu ba to mu saka daga lokacin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga lokacin hijira ko daga lokacin da aka fara saukan mai da wahayi to ta inda za ka lura da cewa sahabbai ba san rai a cikin al'amarinsu Allah ya ƙara yadda a gare su sai suka duba lokacin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai muhimmanci da ya canja duniya yawa duniya bushara da wani canji da ya zo duniya haka ne ko amma a lokacin har su sahabban ai ba su san Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin zai zama annabi ba shi da kansa ma sai da aka yi mai wahayin ya san shi annabi ne amma dai yana ganin alamu ko Khadija ba ta gane annabi ba ne har sai da suka je wajen waraka ya tabbatar ko to sai suka ga to akwai abin da ya fi wannan muhimmanci idan muka ce magana haihuwa akan yi bikin haihuwa da yawa sai suka ƙetare wannan batun saukar da wahayi yana da matukar muhimmancin da ya kai a ce da kan gansa aka fara lissafi to amma ga abin da ya fi komai muhimmanci shine yaushe ne wannan al'ummar ta tashi ga dangadan ta fara aiki shine daga hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama ya baro Makka ya taho Madina daga nan aikin ya tashi haikan aka samu dama to da yake wannan al'umma ce ta aiki ba al'umma ce ta biki ba sai aka ce to a dauki hijira to amma mazala sama a Muharram ne hijira Muharram ne masa a shekara ta 13 yana Makka ko mitin din Darun Nadwa ma ba a yi ba ba a tashi mitin din Darun Nadwa ba sai a ƙarshe goman ƙarshe ta safar kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar sai da ma goman ƙarshen taraba sannan aka yi mitin din Darun Nadwa wanda a nan ne aka yi sainin za a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi a ranar 27 ga watan safar na shekara ta 14 an bar ta 13 an shiga ta 14 kenan a ranar umarni daga Ubangiji izo masa nan take sai gashi rana tsaka kamar yadda ummuna Aisha ta rawaito gidan Sayyidina Abubakar ya tarar da Sayyidina Abubakar da iyalansa yace fito daga nan ina so mai magana Sayyidina Abubakar yace gidanka ne ya Rasulullahi iyalaina iyalanka ne yace to Allah ya ce in yi hijira ce asubata subata ya Rasulullah to tun daga nan tarihin ya fara suka fita ranar 27 ga wata suka shirya duk abin da suka shirya ba lokaci ne da mu na bayani kan hijira ba amma suka dau kudancin Makka saboda aikin daga nan ya fara al'umman nan ba raguwar al'umma bace al'umma ce da aka shirya mata abin a tsare kuma wallahi in mu tsaya mun cigaba da tsarin ba za a ringa barin mu a baya annabi sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar ba wai wasu suna zaton Sayyidina Abubakar ne ya tsara wa manzon Allah komai asalin tsarin a hannun manzon Allah sama yake amma Sayyidina Abubakar shi ma tunda Allah daftar da shi akan nasa kokarin ta bangaren dukiya shi yake ba da komai shi Allah ya turo ya dinga bayar sannan kuma shi ma zai kawo shawara sai manzon Allah ya karba manzon Allah ya ce mai kudu suka yi kudu suna ta tafiya har sai da suka kai garu sau da suka zo garu sau fa ba kamar irin dutsen goran dutse da dala bane shi kansa sau din a yanzu da aka gyara hanyar hawan dutsen daga kan dutsen zuwa inda kogon yake wallahi duk kokarinka ba za ka yi tafiyar kasa da awa biyu ba kana ta hawa yanzu an gyara shi ne an gyara an sauƙaƙe saboda mutane masu son tarihi da bincike su hau su gani to shine za ka yi awa biyu kana hawa to daga nan kuma za ka ga wani ƙaton kurman dutse a cikinsa kogon yake kuma ba fa wani waje ne da ake zuwa shakatawa bare a ce manzon Allah ya saba da gurin yana zuwa tunani ne da bincike saboda suna tafiya a wata ruwaya akan digadigansu ma saboda kar ma kafa ta dira a gane kafar ta su a ce nan suka yi suna hawa dutse kuma sun tsira dutse baya bayyana sawu sai da suka hau suka shiga har cikin kogon Sayyidina Abubakar ya shiga ya inspecting yayi aikin da irin tim din da ake fara turawa na tsaro shi ke fara zuwa ya tabbatar rami ɗaya gani ya cike ramin ije shiga ya tabbatar ba abin da zai samu nan sawu sannan suka zauna kwana uku a ƙarshen watan Rajab suka fito a watan Rabi'ul Awwal tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan fitowar su abubuwa da yawa sun faru daga wannan su wannan anan ma kadai ya isa mu dauki darussuka da yawa da za su gyara mana abubuwa da yawa a rayuwa har daga nan suka iso Madina ranar Litinin amma ba su shigo cikin garin Madina ba sai suka tsaya a Quba inda Banu Auf Banu Amr ibn Auf wanda kuma dama wa'annan Banu Amr ibn Auf din Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sha'awar ya sauka a wurin saboda ƴan uwan su ne suka haifi mahaifiyar kakansa kuma ya zo wurin su tare da mahaifiyarsa da kakansa wanda a hanya mahaifiyarsa ta rasu sallallahu alaihi sallam kuma ya san gurin amma da ya tashi bai yi san kai ba kamar yadda Anas ya rawaito da kansa ya bar Allah ya zaba masa inda Banu Auf ibn Malik din su Banu Amr ibn Auf din suke wanda anan ya sauka ya kwana Litinin ya wayi gari talata Laraba har sai da ya kai Alhamis kwanansa hudu a wurin su yana ɗebe musu cewa mutanen Madina kuma suna ta jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan mazala sama daga nan ranar Juma'a yayi ban kwana da su ya tashi ya tafi Madina to kafin ya karasa Madina a hanyarsa ta Madina tunda tafiyar kilomita 9 ne sai sallar Juma'a ta yi masa a Banu Salim ibn Auf kuma da ma suna ta gittar ƴan uwansa sun albarkantu da Annabi sallallahu alaihi wasallama su ko manzo Allah bai sauka a wurin su ba sai manzo Allah ya tsaya anan yayi Juma'arsa ta farko wacce daga nan har zuwa yanzu kuma har duniya ta tashi ana nan ana sallar Juma'a a irin wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Juma'a barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd to jama'a kun ga dai hijirar aiki ne a cikin ta wanda daga nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana baro Banu Salim ya shigo Madina a ranar Juma'a suka tarbe shi tarba ta ban al'adabi da ban mamaki wanda an san yanayin yadda tarihin yake tunda yazo kuma ya fara aiki ya gina masallacin Quba fi awwal yawmin kuma yazo ya gina masallacin sa a cikin Madina daga nan har ya koma ga Allah bai taba zaman hutu ba zaman aiki ne to wannan al'umma ba al'umma ce ta biki ba bikin birthday bikin tunawa da kaza bikin tunawa da kaza wannan in ya zama a iya na al'ada ne a iya cewa ba shi da matsala amma in aka kulla shi da wani abu na addini ana maimaita shi kowane lokaci to ya sauka daga asalin tsarin koyar addini amma aiki kam duk abin da zai shajja'a a yi aiki in dai ba ya zo da wani abu na haramci ba to addinin musulunci baya ganin laifi a cikin sa to tun daga nan sai aka dauki hijiran nan ta zama ita ce asalin yadda za a dinga yin lissafi to amma ya akai aka dawo Muharram sai aka ce to ai tunda an shiga safar safar kuma ba wata ne mai alfarma ba an shiga Rabiul Awwal to a dawo mana a fara daga al-Muharram tunda shine kusan watan farko da aka bari na cikin watanni masu alfarma to sai aka dauka daga Muharram to shine har zuwa yanzu zamu ce kaza ya faru kaza ga watan kaza a shekara ta kaza Allah ya saka musu da alkhairi muhimmancin watan yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wata goma a Madina kafin Muharram ya sake dawowa to sai ya tarar da ana ta shirye-shiryen biki sai ya ce a'a kamar da yake sai hadisin Abdullah bin Abbas wannan fa me ake sai ka ce ai sun saba ne duk shekara in wannan watan ya kewayo a irin wannan lokacin ana yin biki na Munna Yahudawa suna bikin Munna na cewa a irin wannan rana Allah ya halakar da Fir'auna ya tseratar da kakanninsu banu Isra'il sai manzo Allah ya ce to ai mu Musa namu ne to amma mu ba biki zani ba sai manzo Allah ya ce mu kuma mai azumi shi yasa Abdullahi dan Abbas yake ban taba ganin wata rana da manzo Allah yake fifita yin azumi a cikin ta ba bayan Ramadan da ta kai ranar Ashura ranar 10 ga wata 10 ga watan Al-Muharram kenan manzo Allah yana yi kuma yayi umarni da ayi kuma yana bawa azumin muhimmanci muhimmancin sa ya fi muhimmancin sittu shawwal da muke yi duk da cewa sittu shawwal yana da muhimmanci amma za ka ga wani ya ɗauki sittu shawwal kamar wajibi da wuya ka ga ya rasa yin sa amma Ashura ta zuce sai kai ƙyale bare yanzu da Allah ya jarrabe mu da fitinannu cikin jahilai da cikin masu son zuciya cikin yan bid'a da cikin maƙiya Allah da suke ta ƙoƙarin duk wani abu da muka san shi muka yi imani da shi muke da dalilai ingantattu a kai suna ƙoƙarin zuro mana makamai na shubha domin raunana imaninmu akan irin waɗannan abubuwan kuma abin da zai baka mamaki kaga mutum yana da awar musulunci yana ƙoƙarin gaba ɗaya sauke ku daga kan koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ayi azumin Ashura manzo Allah sama yayi tun daga yazo Madina bai taɓa fashin sa ba daga shekara ta ɗaya har zuwa shekarar da ya rasu wannan Muharram din da bayan sa da wata biyu manzo Allah ya rasu yayi azumin Ashura kuma a wannan Muharram din ne ma bayan an yi na Ashuran a fadakarwar da yake ce in Allah ya kai mu baɗi da rai in dai na kai baɗi amma ya san ba zai kai ba sallallahu alaihi wasallam yace zan yi na tara ga wata kuma to wannan burin na shugaba sallallahu alaihi wasallam masoyi yasa sahabbai sai suka dauka ga dangaren suka ci gaba da yin azumi kuma ma ba a banza ba in kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zama sanadiya a kankare maka zinubanka na shekarar da ta wuce to an kankare na shekarar da ta wuce ko me ya samu na wannan shekarar da shekarar da za ta zo da wacce kake ciki wasu suka ce iya kananan zinubai za a kankare amma a takaicen takaicewa abinda binciken mu ya nuna mana har manyan zinuban Allah zai kankare saboda jama'a ku yi kokari ku yi azumin nan kuma ku kwaitar da ƴaƴanku da iyalanku wanda duk zai iya yin azumin yayi wanda kuma ba zai iya ba to ya nemi ladansa a wurin Allah saboda larura ta rashin lafiya ko larura ta tafiya ko wani abu makamancin haka amma ko matafiyi ne kai in kana kan hanyar kai azumin in dai zaka iya in ba zai iya cutar da kai ba yana cikin azumin da tafiya ba ta hana yin sa sannan ƴan uwa mu taimaka wajen kyautatawa masu azumi a wannan ranar domin kyautatawa mai azumi ya fi ka tashi kai kiyamul layli saboda kiyamul layli kai kadai zaka fa'idantu da ita kyautatawa mai azumi kuma irin wannan lokacin kai ka fa'idantu da ladan shi kuma ya fa'idantu da kyautatawar musamman a wannan lokacin da muka san rayuwa ta yi kunci da tsanani kuma mu yawaita yin addu'a domin addu'ar mai azumi Allah yana karɓarta to mu yi wa kanmu addu'ar kusanci zuwa ga Allah samun nutsuwa a cikin zukatanmu kaucewar masifu da bala'i, zaman lafiya da daidaito a ƙasar mu, shugabanni na gari, sannan kuma mu roki duk wani arziki da zamu roka wanda yin arzikin ba zai hana mu zuwa ga Allah ba. Mu guji roƙon Allah roƙo na izgilanci, Allah kuɗi, Allah ka ban kuɗi, mutum nawa Allah ya ba wa kuɗin, kuɗin suka halakar da shi. Amma ba haramun ne roƙon kuɗi ba, amma fa ka sani kuɗi ba dole ne su kaɗai ne arziki ba. Da za ka roƙi Ubangiji ya azurta ka, ko da za ka hararo kuɗin a cikin zuciyarka, in bashi ake binka, in wani amount kake nema kake son ka cika wannan amount din kai wani abu na rayuwa, duk ba laifi bane ka karanto ka ji a zuciyarka kana neman kusancin Allah. Amma wallahi ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ya fa ka zauna ka ce Allah wane yana bi na kaza kaza, Allah wane ina so in sai mota kaza ko gida kaza ko ina so jari na kai kaza, wannan duk kai kake faɗa. Amma in ka ce hasanatan, ai in ka ji ana a wasa ba kaifi. Akwai lokacin da Allah zai dora ka akan arzikin ma da zai mantar da kai wa'ancan abubuwan da yawa. Kuma in Allah ya ga dama sai ya takaita yawan kuɗin naka, sai ya baka iya abin da zaka iya ɗauka hisabi a lahira, kuma sai ya takaita buƙatunka, sai ya zama mai yawan kuɗin kuma ya fi ka yawan buƙatu baya gamsuwa. Yanzu akwai mutumin da ran da DJ cinikin naira 10,000, to a ƙauyensu ma sai an jiyo labari sai ya yi abubuwa na alkhairi masu tarin yawa, sai shi bai taɓa zatanta a rayuwarsa ba. Akwai wanda kuma ran da ya zama 10,000,000 kawai ya samu, wani abin da Allah ya wajabta mai ma ba zai ba, saboda kunci da takaici. Kuma inda za su mutu rana ɗaya, wannan za a sa shi a cikin masu godiyar Allah, wancan za a sa shi a cikin marasa godiyar Allah. Kaga Allah yana da tsarinsa, kai ma kana da naka, amma wanne ya fi tsarin Allah shi ya fi. Jama'a a yi haƙuri, mun tsawaita da yawa. Ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu, Allah ya yaye mana halin da muke ciki. Shugabanninmu Allah ya sanya musu tausayi da adalci a cikin zukatansu. Allah ya dawo da su kan gaskiya, ya ba su ikon hidimta mana. Wayanda kuma suka fanɗare ba za su gyaru ba, Ubangiji Allah ya saka mana zaluncin da suke mana. Ya Ubangiji, muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka, duk abin da ya sauka a kanmu na fushinka sakamakon laifinmu, Ubangiji Allah ka ɗauke mana, mun tuba. Allah ka tausaya mana saboda ƙananan yara da dattawa da masu son ka, ya Ubangiji, da masu son annabinka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka haɗa mu akan yi maka da'a da biyayya. Ya Ubangiji, muna roƙonka ka zaɓa mana shugabanni na gari. Allah, duk wanda ya fito takara yake so ya yi amfani da kujerar ya cutar da al'ummarka, Allah ka nesanta masa abin da yake nema. Ubangiji, duk wanda ka sani a cikin iliminka cewa zai taimaki al'ummarka, zai tsayar da adalci, ya rage wa mutane raɗaɗi da zafi na rayuwa, ya kamanta Ubangiji ko a ina yake ka kusanto da shi, kuma ka danƙa masa amanar mu. Mu kuma Allah ka sa mu zama masu biyayya, marasa lafiya Allah ya tashi kafaɗinsu, wanda suka rasu Allah ya gafarta musu, Allah ya raba mu da kunci, Allah ya raba mu da talauci, Allah ya raba mu da bashi, Allah ya raba mu da tsaraici, Allah ya raba mu da yunwa, Allah ya raba mu da munanan makwabta, Allah ya raba mu da mahassada da magulmata. Kuma Ubangiji Allah ya sa mu kame kada mu hassada, kada mu gulma. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina, wansurna wa la tansur alaina, wamkur lana wa la tamkur alaina, wansurna ala man baga alaina. Allahumma ja'alna laka shakirin, laka zakirin, laka ta'i'in, ilayka mukhbitin. اللهم تقبل توباتنا، اللهم اغسل حوباتنا، اللهم اجب دعواتنا، اللهم اجب دعواتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت بعبادك فتنة فقفزنا اليك غير مفتونين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا، اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا، اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.